الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Banu Khumasi da ke nan cikin garin Katsina. A wannan safiya ta Laraba, yau muna 15 ga watan Zulhijja, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 6 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna At-Tawdih wal Bayan li Shajarat al-Iman, wallafa al-Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 31 cikin wannan littafi, a inda malam yake yi mana bayanin abubuwan da suke haɓakawa bawa imaninsa, suke ƙarasa imanin bawa ya hauhawa ya ƙaru. Kamar yadda muka sani a karance cewa wannan ita ce aqidar Ahlus Sunnah wal Jamaa, imani yana karuwa yana raguwa, yana karuwa da kyawawan ayyuka, yana raguwa da sabawa Allah. To yazo yana mana bayanin abubuwan da suke karawa bawa imaninsa. To ciki sai yake gaya mana cewa sanin wane ne manzon Allah, san wane ne manzon Allah, waɗanne ne sifofinsa masu kyau, masu nagarta, waɗanda ya sifanta da su, da halayensa suke, waɗanda suke ba wa duk wani wanda ya san shi sha'awa, waɗanda suke tabbatar da cewa mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai amana, mutum ne mai karamci. Duk wanda ya san manzo sallallahu alaihi wa sallama da sifofinsa kyawawa, tabbas zai tabbatar da cewa abinda ya zo da shi gaskiya ne, ba ta yadda za a yi mai irin waɗannan sifofi masu kyau, masu nagarta, babu ta yadda za a yi ya zama mai yaudari. Kuma ba wai ya yi wa wani mutum ɗan uwansa yaudara ba, ya yi wa Allah. Ceto da yawa akwai waɗanda suka gane gaskiya ta irin wannan hanya, daga ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka yi ido hudu da shi, suka tabbatar da cewa wannan fuska ba za ta zanto fuskar maƙaryaci ba, kamar yadda Abdullahi bin Salam ya faɗa, sai wannan fuskar ba za ta zama fuskar maƙaryaci ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya dubi abin da ya zo da shi na shari'a da hukunce-hukunce, ya ga irin kyawawan umarni da suke cikin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da ya hana, dai Allah ya ba shi kyakkyawan hankali, kyakkyawan tunani, zai gane cewa wannan shari'a daga Allah take, ba daga tsarin ɗan adam ba. Don kuwa babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi kuma a ce hankali ya ce ina ma bai yi umarni da shi ba, ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wani abu mai hankali ya ce ina ma bai hana shi ba. Duka wani abin da ya umarni da shi ko ya hani, yana tafiya tare da hankali, yana tafiya tare da basira. To shi da yake cewa wali hadha istadalla malikur rumi Hiraql lamma wusifa lahu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma kana ya'muru bihi wa ma yanha anhu, istadalla bidhalika annahu min a'zami ar-rusul واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه، كما منعت كثيرا ممن اتضح لهم أنه رسول الله حقا، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. ما ليتي ولهذا استدل ملك الروم أدليل هكني سلك الرماوة وتهرقا ya kafa dalili, da wannan ne ya kafa dalili, lamma wusifa lahu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama, yayin da aka zayyana masa abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa ma kana ya'muru bihi da abinda manzo Allah yake yi umarni da shi wa ma yanhahu da abinda annabi yake hanawa aka zayyana masa su dalla dalla lokacin da yake tambayar Abu Sufyan la inda Abu Sufyan yaje Sham shi ma aka yi dace ya zo Sham Abu Sufyan sarkin Makka a wancan lokaci kafin ya musulunta da shi da ayarinsa fataki daga Makka sun tafi Sham fatauci aka yi dace shi ma Hiraqal sarkin Rum shi ma ya kawo ziyara Sham lokacin Sham din tana karkashin shugabancin su tana karkashin mamayar su to shine da ya ji labarin zuwan Abu Sufyan sai ya ce a aika a kira masa shi da sauran ayarinsa da yake jagoranta a kirawo su dan ya musu tambayoyi akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya ji labarin sa kuma ya san annabi sallallahu alaihi wasallama a littattafansu na nasara an yi albishir da zuwan wani annabi sallallahu alaihi wasallama to a kirawo wannan mutum da ya zo daga Makka ya kuma san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi yaya yake menene shi ya kirawo shi ya tambaye shi nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda yake a cikinsu tun kafin a aiko shi da yadda suka ɗauke shi da irin amanar da suke ganin shi da ita duk Abu Sufyan bai masa ƙarya ba ya gaya masa duk wani abu da ya sani dangane da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na gaskiyarsa da amanarsa da riƙon alkawari da kasancewarsa ba mutum ne mai neman wani matsayi ba ko mai neman wani mulki ba wani ɗan siyasa ba ba wani ɗan attajirai ba za a ce ya fito ne yana neman tara kuɗi ko wani abu iya yi ta yabansa a gaban Hiraqal duk da ba haka yake so ba a lokacin amma dai ya ji dai ba zai bai kamata a kama shi da ya yi ƙarya ba to shi ne bayan ya tambaye shi abinda yake umarni da shi ya ce yana umarni ne da abauta wa Allah shi kaɗai kuma a yi sallah a yi sadaka a yi kyautata wa iyaye a kyautata wa marasa galihu abubuwa masu kyau ya ta faɗa to shi ne da Hiraqal ya ji haka sai ya ce lalle wannan ya zo da irin abin da annabawa suka zo da shi ya ce kuma in abin da ka faɗa gaskiya ne in dai magana da kake gaya mun game da mutumin nan haka take to sai mulkinsa ya zo har ƙarƙashin inda ƙafar nan tawa take fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini ya ce inda ƙafar nan tawa take a yanzu sai mulkinsa ya zo hannan ya ce wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun na san daman can akwai annabin da zai bayyana tunda yana karanta littafin da annabawan da suka gabata annabi Musa da annabi Isa duk ya ka karanta saboda haka ya ji irin albishir da annabi Isa ya yi da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daman na san zai bayyana sai dai lam akun azunnu annahu minkum amma ban taɓa kawowa a rai cewa daga cikinku ku larabawa zai bayyana ba amma nan mu a cikin Bani Isra'ila za a yi shi kamar yadda aka yi sauran annabawa da yawa a cikin Bani Isra'ila to sai kuma ga shi kana maganar wannan mutum daga cikinku ya ce falau a'lamu anni akhlusu ilayhi la tajashshamtu liqa'ahu da na san hanyar da zan tafi mu haɗu to da na bi ta komai wahalarta na haɗu da shi ya ce walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi da zan ganni a gabansa to da sai na wanke masa ƙafafunsa wato da na masa hidima yadda ya dace wannan maganar yana faɗarta a matsayinsa sarki kuma da ba musulmi ba amma yadda ya ji an gaya masa sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam tiryan-tiryan abin ya tabbatar masa da cewa wannan tabbas ba zai yiwu ya kasance makareci ba sifa ce irin ta annabawa kuma ya ji ta daga bakin maki ba wani wanda zai zama masoyi ba bari a ce ya zo ya yi ƙare-ƙare maki ne a lokacin tunda bai musulunta ba a lokacin to shi ne ya faɗi wannan maganar me ya kafa hujja da shi akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sifofinsa sai da abin da Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun. Allah yake nuna abin mamakin sha'anin Quraishawa Larabawa da suka rika rigima da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ba su san shi bane, don haka ba su tantance shi ba, shi wane ne? Sun san shi sarai, amma kawai saboda wani dalili na mutum a karan kansa ko na wata maslaharsa sai ya fito yana faɗa da gaskiya. To shi ne malam yake cewa walakin mana'atuhu riyasatu wa khashyatu zawali mulkihi min ittiba'ihi, duk da wannan maganganu masu kyau da ya yi, amma shugabancinsa da tsoron gushewar mulkinsa, shugabancinsa da tsoron gushewar mulkinsa sai suka hana shi ya yi imani da shi, sai suka hana ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ya fahimci idan ya bi shi ya fito ya nuna ya yi imani da shi, ya yarda da shi a matsayin manzo, to mutanensa ba za su ƙare shi ci gaba da masu shugabanci ba, za su kwaɓe shi, kuma in sun kwaɓe shi kuma zai ga wulaƙanci iri-iri in ma sun bar shi da ransa, domin suna ganin za su ga idan sun bar shi da ransa zai ja hankalin wasu daga cikin mabiya su ma su bi hanyar da ya bi, wannan kuma zai ƙara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarfi ne, su kuma sai su ga cewa to kashinsu ya bushe, tunda dama akwai tsama tsakaninsu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka wannan mulkin da yake kansa sai ya ga kai, duk da ya fahimci gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma in ya yarda ya sarraha ya bayyana cewa ya yarda da Annabi a matsayin manzon Allah ya imani, to ya rabu da mulkinsa, to sai fifita mulkinsa a kan ya bai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kama mana'at kathiran mimman ittadha lahum annahu rasulullah haqqan, kamar yadda irin wannan shugabanci da dama ya hana da dama daga cikin waɗanda suka gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, ya hana su su bi shi, samu da dama hatta cikin Quraishawa lokacin da Annabi yake musu da'awa, su Al-Walid ibn al-Mughira, haka sun gane cewa Annabi gaskiya yake faɗa, amma suna ganin cewa idan suka yadda suka bi shi to su za su dawo ƙasa kenan ƙarƙashinsa, shi ya dawo sama da su, shi ne shugabansu, shi ne ba su umarni da hani, su kuma sun taso a matsayin shugabanni idan su ya yi buɗe a kansa, ta yaya za su yi rana tsaka daga shugabanni waɗanda ake wa da'a su dawo su koma ƙarƙashin wani suna masa da'a. To wannan abin da shedan ya sa musu a ransu sai ya hana su bi gaskiya, to da yawa waɗanda suka ƙi su bi gaskiya ba wai don ba su gane gaskiya ake gaya musu ba, a'a saboda su dalilai kawai nasu na ƙashin kansu, su ga cewa in suka bi gaskiya to ga abin da zai faru da su, to ba za su bi ba. Da yawa ana samun irin wannan, wani ka ga cewa saboda iyayensa da ya taso da manyansa suna kan wannan batan, to shi yana ganin yanzu idan ya zo ya yarda cewa abin da suke kai bata ne, ya yarda abin da aka gaya masa shine gaskiya, kamar ya ci mutuncin iyayensa kenan, ya ci mutuncin manyansa, za a riƙa cewa kenan iyayenka da manyanka suna kan bata kenan ko, kai ne yanzu ka gane gaskiya, to gudun irin waɗannan maganganu sai ya ja da baya, sai ya ƙi yarda da cewa abin da ake gaya masa gaskiya ne, sai ce kawai ina wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, akan haka muka samu iyayenmu kuma za mu bi sau da kafa. Wannan sau da yawa ya hana mutane yarda da gaskiya, wani kuma hassada ce za ta hana shi bin gaskiya, da cewa wannan mutumin da yake gaya min gaskiyan nan na fi shi fa, ina da kaza da kaza kaza da kaza da kaza bai da shi, amma haka yanzu rana tsaka a ce shi ya zo da wani abu da ya fi nawa, ya zo da wani abin da zai nuna cewa shi ya fi ni fahimta, ya fi ni ganewa, ya fi ni kaza, ya fi ni kaza, to ni ba zan yarda ba a ce kamar wannan, a ce shi ne, a ce shi ne zai gaya min gaskiya, don haka sai su ga ba za su bi shi ba, ba su yarda da gaskiyar ba, don suka yarda da gaskiyar kamar sun nuna cewa ya fi su kenan, ya fi su tunani, ya fi su fahimta, ya fi su ganewa, ya fi su hankali, to su kuma sai yadda a ce yana da wannan falalar ba fi am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli ko suna yi wa mutane hasada ne akan falalar da Allah ya ba su wannan ta hana su su bi shi kamar da Yahudawa suka kibin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hasadan min inda anfusihim kamar da Allah ya ce saboda hasada na ga ta yaya za a yi kamar wannan da ya taso cikin larabawa wanda ummiyai ne ummiyi shi ne wanda baya karantawa baya rubutawa ba a ba shi littafi ya karanta saboda bai iya karatu ba ba zai iya ɗauka alƙalami ya rubutu ba to laraba ummiyai ne huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula to a ce wannan ya fito daga cikin irin waɗannan mutane waɗanda suke rayuwa cikin sahara suna hawan dawakai da duraƙuma suna faɗace-faɗace a junansu ko rubutu da karatu ba su iya ba ko kuma gashi mun daɗe a tarihi mun kafa ƙasa kaza muna da annabawa tiri da aka aiko a cikinmu mun yi ilimi mun kaza-kaza ana ce mana ahlul kitabi ma'abota littafi saboda mu ke da abin karatu da karantarwa a ce kuma wani ya zo wanda yake bai kai mu ba a ce shi ne kuma zai ja mu zuwa ga addininsa ba za mu yarda ba hassada da hana shi karɓi gaskiya hassada to irin waɗannan mawali'ul haqq suna nan da yawa yadda ba wai gaskiyar ce ba ta bayyana ga wanda ake faɗa masa ita ba a'a wasu dalilai ne za su hana shi ya bi gaskiya kaga irin wannan a cikin shugabanni na addinai shugabanni na ƙungiyoyi waɗanda suke tafiya akan wani hanya mara kyau yayin da ake gaya musu gaskiya suna duban mabiyansu da suka batar in suka karɓi gaskiya to za su rabu da mabiyansu kenan to ba su yadda ba sai su ci gaba da zulmiya a cikin batansu saboda haka da yawa waɗanda suka san Annabi sallallahu alaihi wasallam suka san sifofinsa sun ƙi karɓar gaskiyar ne saboda wasu dalilai can ba wai saboda ba su gane Annabi ba ba wai saboda abin da ya zo da shi na dalilai ba su gamsar da su ba a'a yana da gamsassu dalilai amma dai sun ji ba za su yi ba sami ina ba a sai na mun ji ko ba za mu yi ba wa amma ahlul basairi wal uqul sahihati amma masu basira masu hankula wato kyawawan hankula ingantaccen hankula fa innahum yarawna hadhihi al mawani'a wal ri'asati wash shubuhati wash shahawati tadmahillu mutanen da Allah ya ba su hankali ya ba su basira ba su lafiyayyen hankali su suna ganin cewa waɗannan abubuwan da za su hana alƙarƙu gaskiya ko waɗannan shugabanci ko wata shubha ko wata sha'awa duk suna ganin su abubuwa ne masu bushewa abubuwa ne da ba su taka kara sun karya ba tazmahil ay tazul abubuwa ne da suke bushewa wanda ba su da wata kima wala yarawna laha qimatan hatta yu'arada biha al-haqq as-sahih an-nafi ba sa ganin waɗannan abubuwa da kima da har za su yi gogayya da gaskiyar ingantacciyar gaskiya mai amfani a ce kawai shugabanci don mutum yana shugaba kuma zai karɓi gaskiya ba shugabancin nan kwana nawa ne ya zo ya tafi wata sha'awa ta duniya ta dukiya ta mabiya sai za ta hana su shugaba gaskiya kai ba za su tsaya su fifita wani abu mai gushewa ba cikin ƙanƙanin lokaci akan abin da zai haskensa zai ɗore har abada ba za su fifita shi ba saboda haka ba sa ga waɗannan abubuwa suna da kima da za su kara na gaskiya har a fifita su akan gaskiya alhaqqu sahihu nafi'u almuthmiru lis-sa'adati ajilan aw ajilan gaskiyar da take haifar da samun jin daɗi na duniya da lahira da samun sa'ada ta duniya da lahira ba su fifita shi ba shi yasa za mu ka ga da yawa daga cikin wasu daga cikin jagorori kamar shi kansa Abu Sufyan din a yayin ƙarshe ya zo ya sallama da sauran sassa cikin manya irin su Amr ibn al-As da kasance wasu cikin manya amma sun fito sun sallama da ƙarshe sun bi gaskiya kuma suka ƙara samun ɗaukaka a cikin gaskiya annabi yana cewa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idha faqahu wanda suke zababbu a cikin ku a lokacin jahiliya suna zama zabbu idan suka shiga musulunci suka kuma yi ilimi saboda haka in yana babba a jahiliyar yazo ya shiga musulunci kuma ya samu ilimi to za a ci gaba da bashi girman sa ba wanda zai masa kallon kaskanci ya zama musulmi da can ma babba ne yana darajar sa kuma ya zama musulmi kuma ya zo zama mai ilimi a cikin musuluncin kaga dole ne ya samu daraja ya samu ɗaukaka to amma gudun kar su zo musuluncin kamar su ga an riga su saboda haka da an riga an tattara wurare ba inda su samu gurbi wanda kuma ba haka ba ne shi musulunci yana darajar mutum da darajarsa idan mutum mai daraja ne musulunci yana ba shi darajarsa shi yasa Amr ibn al-As yana musulunta ba a ji ko'ina bai ya ba shi shugabancin wata runduna ta gazuwatu zati salasi ba bai ji ba da musulunta ba dan annabi ya nuna masa cewa kana nan da matsayinka muna ganin ka a matsayin jagora dan haka ga wata runduna ka jagorance ta ba wa mutum kwamandan yaƙi a wancan lokaci ba abu ne mai sauƙi ba sai wanda aka yarda da amanarsa da gaskiyarsa da cewa zai yi wa addini aiki yadda ya dace zai iya sadaukar da rayuwarsa akan addini Amr ibn al-As yana musulunta annabi ya ɗauki shugabancin runduna ya danka a hannunsa alama ce ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi ya gamsu da shi shi kuma zai ji cewa bai shiga cikin addinin da za a wulakanta shi ba ya shiga cikin addinin da yake darajar ta manya saboda haka aka bashi wannan matsayi ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وحسن عملا في الغالب سبب دون الدليل لا أمتا شيني سن وانيني من زن الله صلى الله عليه وسلم نسيه فينسى دحالا ينسى لنبي أنسى سبب دون ببن دليل كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة سيزن وأن دا سكبا والقرآن كلاوة تفسكر حد تشيش تفسكر سن ما أنو ننسى متان دا سكبا والقرآن كلاوة تفسكر حد تشي واد سن ما أنو ننسى وعد تشي وكريبا دا سن ما أنو ننسى القرآن سن والمؤتنون بالأحاديث الصحيحة وأن دا سكبا وحديثي صحيحي إن قلتتون حديثي كلاوة sai ya zanto waɗannan a azama imanin sun fi kowa ƙarfin imani girman imani wa yaƙinan min ghairihim sun fi kowa ƙarfin imani da yaƙini samun tabbaci a cikin zuciyarsu dangane da wannan addini saboda mai saboda duk wanda zai karanta alƙur'ani ya fahimce shi ya karanta shi ya fahimce shi zai san girman Allah subhanahu wata'ala da girman sihohin Allah subhanahu wata'ala da girman ikonsa da girman hikimarsa da rahamarsa ga bayinsa haka da wanda zai karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace su ya kiyaye su ya fahimce su zai san girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wanda duk yake da wannan to dole imaninsa zai haɓaka da ban kalmar shahada ai ta haɗu ne da waɗannan gaɓoɓi guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah babu abota da gaskiya sai Allah karanta alkur'ani shi zai gaya maka wane ne Allah ka fahimci wane ne Allah daga sunayensa da sihofinsa imanin ka ya haɓaka da wannan sannan ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida cewa muhammadu manzon Allah ne shi kuma karanta hadisansa da cin irin maganganunsa da yadda ya zauna da sahabbansa da irin tarbiyyar da ya ba wa sahabbansa suka samu daga wajensa wanda zai ƙara tabbatar maka da cewa lallai manzon Allah ne shi yasa duk wanda ya haramta wa kansa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa alheri mai yawa ya haramta wa kansa alheri mai yawa domin ya haramta wa kansa sanin wane ne manzo Allah hakikata ba zai ma fahimci kuma abinda Allah ya aiko annabi da shi ba ta ya zai fahimta tunda ya tattara wanda aka ba wa sakon ya ture shi waje guda ya kafa kanshi a matsayinsa ta yaya zai fahimci alkur'ani ba zai fahimta ba wanda aka ba wa alkur'anin aka ɗora masa alhakin ya yi wa mutanensa bayanin abin da aka ɗora masa aka aiko shi da shi ya kuma zo yayi abinda aka dora masa bai rage komai ba tun daga lokacin da aka ce da shi tashi kai gargadi har lokacin da ya koma ga Allah ba wani abu da ya bari bai ga al'ummarsa ba wani yazo ce baya da bukatar sanin komai daga abinda aka samu daga wannan annabi in ma yayi bayani to shi bai san shi ba shi in ma annabin yayi bayani to ni ban san ina bayanin ba sauraka ku daina yadda da duk wani bayanin da aka ce yayi ko yadda da nawa ni nawa bayanin babu shakka akwai taɓewa ba ƙanƙanuwa ba mutum mai hankali mai nutsuwa mai tunani ba zai yiwu ba ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan mummunar mu'amala ya masa irin wannan mummunar mu'amala kuma ya tuhumi ubangiji da subhanahu wataala da cewa ya tozarta abin da annabin sa ya yi aikin da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki na isar da saƙo da bayanin da Allah ya ɗora masa cikin shekara 23 amma rana tsaka wani ya zo kawai zo na akan tumaki ke kujera yana magana cewa babu wannan abin duk ƙarya aka yi ma'ana Allah ya tozarta wannan aikin gaba ɗaya ya tozarta shi ya lalata shi ya ɓatar da shi saboda haka yanzu ku zo ku karɓi bayanin daga wajena ni zan muku bayani dan wannan aya ya haɗa da waccan gobe warware ya ɗauko wata ya haɗa da wannan ita kwama cala a cikin alkur'anin da baya fahimtar komai a kansa ya qara'unahu la yujawizuna la yujawizu hanajirahu sai da annabi ya ce karanta shi suke yi kawai da murya ba ba wuce murya bai je zuciya ba to shi ne ya ce ولهذا السبب الأعظم كان المؤتلون بالقرآن حفظا ومعرفة والمؤتلون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأن باوى القرآن كلا واتفسك الكيايشي دا سنم مع نسا ما سباوى حديثا النبي صلى الله عليه وسلم كلا و وأن سنفي جرم إيمان دا يكيني في يد وسو سنف وسنسو وأن بسكيسوا وأحسن عملا في الغالب في الغالب أي في سياف كيو ومن سو سكا سن أبن دا الله دا منزو سكي أمر لي دشي سكي قلن قتن تاوى دا هكا أي في سياف كيو كيوان أي في شيني وان دا إداتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يزنتو أن يشي لإخلاصي وانا شيني مفي كيان أي كي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا شيني أصوب عملا أي كن دا في زمان صواب دايري zai zama aikin da ya fi kowanne daidai shi ne ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa da shari'arsa sannan kuma ya zanto mai yin shi ya yi ikhlasi ya yi shi don Allah ba don wani dalili na duniya ba sannan malam ya ce na biyar wa min asbabil imani wa dawa'ihi at-tafakkuru fil kauni fi khalqi as-samawati wal ardi wa ma fihinna min al-makhluqati al-mutanawwi'ati والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات وليس أنا تكون سببا إيماني أنا تكون سببا إيماني ودوائيه لأبنك جاو إيماني زواج زكاتا التفكر في الكون tunani cikin halittun Allah tunani cikin halittun Allah fi khalqis samawati wal ardi tunani cikin halittar sammai da ƙasa wa ma fihinna da abin da yake cikin sammai da ƙasa min al makhluqat al mutanawwiati na daga halittu iri iri wan nazaru fi nafsi al insani da kuma duba cikin halittar shi kansa dan adam wa ma huwa alaihi min al sifati da irin sifofin da Allah ya yi masa فإن ذلك داء قوي للإيمان وأن ينا دكتشين أبو ما سي جاو واتو أبو من كلفي ديك جاو إيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته سبو الأبين ديك تشين وأن ننسى من أبو الله لألا يهلتا masu mai su nuna girman Allah min azamatil khalqi na girman halitta da yake suke da shi addali ala qudrati khaliqiha girman halitta da take nuna kudirar mahaliccinta wa azamatihi da girman sa wa ma fihi min alhusn walintizami da abin da yake cikin sa na kyau da tsari wal ihkami da kwarewa allazi yuhayyiru albab wanda yake sa tunanin dan adam ya dimauce addali ala sa'ati ilmi Allah kuma wanda yake nuna yalwar ilimin Allah wa shumuli hikmatihi da galewar hikimarsa wa ma fiha min asnafil manafi da abin da yake cikin waɗannan halittu na dangogin amfani wa ni'ami da ni'imomi alkathirati masu yawa allati la tu'addu wa la tuhsa waɗanda ba za su kirgu ba ba za su kididdigu ba addallati ala sa'ati rahmatillahi waɗanda suke nuna yalwar rahmar Allah wa judihi wa birrihi da kyautarsa da alherinsa wa zalika kulluhu yad'u ila ta'zimi mubdi'iha wa bari'iha wa shukrihi wannan kuma duk abin da zai jawo girmama wanda ya halicci waɗannan halittu ya kagi halittarsa daga babu sannan kuma ya jawo gode masa wallahi bi dhikrihi da yawan ambatansa wa ikhlasi ad-dini lahu da tsantsanta addini gare shi wa hadha huwa ruhul imani wa sirruhu wannan kuma shine ruhin imani ko shine sirrin imani bare yace gaba ta biyar daga cikin abubuwan da suke ƙara ƙarfafa imani su haɓaka shi a zuciya shine duba halittun Allah da irin abubuwan da Allah ya halitta a sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fa qina adhaban nar Allah ce a cikin halittar samai da ƙasa na fi khalqis samawati wal ardi a cikin halittar samai da ƙasa da sassabawar dare da yini dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi kullun abin yana maimaituwa cikin tsari guda lalle akwai ayoyi ga masu hankali Allah ce bai ce ga kowa da kowa ba ga masu hankali waɗanda Allah ya ba su hankali da hangen nesa da zurfin tunani laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah waɗanda suke ambatan Allah kiyama wa qu'udan a tsaye ko a zaune wa ala junubi ko a kwance ma'ana a kowane yanayi cikin tuna Allah suke ba sa mantawa da Allah a cikin kowane yanayin su waɗannan su ne suke fahimtar abin da yake cikin waɗannan halittu na ayoyi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna kuma yin tunani game da halittar samai da ƙasa suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batilan baka halicci waɗannan halittu a banza ba Allah bai yi su a banza ba ba wata manufa haka kawai Allah ya yi su a zo a gama rayuwa a koma shikenan ba wani abu da zai biyo ba ya da hisabi ba kuma dalilin da zai sa a yi ko annabawa da Allah ce Allah ba zai yi wannan ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka daga aikata wani abu wanda babu hikima a cikinsa Allah ya tsarkaka daga wannan wa qina azaban nar Allah ka tsare mu azabar wuta saboda haka waɗannan halittu da muke gani kullum da Allah subhanahu wataala ya halitta a sammai da wanda muke ganin su a ƙasa sabo ya hana mu ga abin da yake cikinsu na girman halittar Allah wanda zai jawo mu tsaya mu yi tunani a kan wannan mahalicci mu guje wa saba masa sabo kullum ka tashi rana ka fito ta faɗi wata ya bayyana a sama ya ɓace kana ga taurari kana ga saukar ruwan sama kana ga fitar tsirrai ana yin shuka ana samun amfanin gona wata shekara a ce ba a samu ba waɗannan abubuwa kana ganin kamar wani abu ne saboda sabo ka daina ganin sa wani babban ba sabo ne ya haka al'ilm idan mutum ya saba ganin abu sai ya daina ganin wani abu ne sabanin abin da baka taba ganin sa ba to za ka ganin da ka gan shi sai kai taba maki idan an zo da wata na'ura ta bature tana yin wani abu da ba saba ganin abin yana faruwa ba sai ya taba maki yanzu in ka taba wannan sai ya maka kaza saboda ba saba ba amma da an saba kuma sai ga dai an daina mamaki wayoyi su kyamarorin da suwaye duk ba wanda zai tsaya yana ta wani zurfin tunani akan kyamara ya take aiki waye da sauransu da wannan kwayayen da suke da wannan fankar saboda an saba to haka halittun Allah saboda sabon da muka yi kullum za mu ga suna tafiya amma ba ma dubawa mu ga bambanci da waɗannan na'urori da muke mamakinsu shi fa wannan tun da aka halicci duniya haka suke ba taɓa samun tangarɗa ba kai ko taka kullum yau da lafiya ko ba lafiya yau ta lalace gobe kaza haka har ta zo ka yadda ta abola ba ta dole amfani ta zama kangarwa amma abin nan a halittar Allah ba ka taɓa tashi da rana aka ce akwai buƙatar sai an tura wasu ƙwararru sun je sun yi kanikancin rana ba ko kanikancin wata ko babu wannan wannan kuma tun daga lokacin da Allah ya halitta sammai da ƙasa wanda shekaru ne baka san iya adadin su ba abin da yake ta gudana kuma kan wani tsari guda ɗaya baya canzawa wannan kaɗai ya isa saka mamaki wanda ya yi wannan yana da cikakken ilimi yanzu abubuwan da muke amfani da su in ka ɗauko tun daga kan rediyo talabijin da da ba su aka zo aka kera su kowanne in ka duba farko sanda aka kera shi da zo da zai da ya koma sai ka ga bambanci mai yawa aka za ka rediyo da kamar akwati kuma ba wani abin kirki ba ta ki ba wani abin ta kama wani abin ta ki kama ba a yi ta sa area a yi waye yanzu ga shi ne a jikin wayar ka a agogonka a waye duk an sa rediyo saboda haka za ka san cewa ashe shi da ya yi wannan aiki babba ko ya yake ta tafiya a kan wani tsari har yanzu ba a kawo canji ba alama ce da cewa da cikakken ilimi ya yi huwal khallaqul alim shi ne mai yawan halitta ko mai ilimi da babu ilimi ba zai iya wannan halittar ba da kuma yau an samu wani wanda zai ce shi ya zo da wanda ya nufi na Allah waye isa babu wanda ya taɓa cewa ya zo da wanda ya nufi na Allah saboda haka kowace halitta guda ɗaya daga cikin halittun Allah a sammai ko a ƙasa ta ishe ka tunani a kanta kawai ka gane girman mahalicci ka gane girman wanda ya yi wannan aiki kuma a ce wanda ya yi wannan aiki ba shi ya cancanta ka bauta ba ba za ka ji maganarsa ba za ka ji umarninsa da hannunsa ba ka ce gaban kanka za ka yi ko ka ce za ka kara da shi ka yi rukuma da shi ka yi faɗa da shi saboda haka yake cewa abinda yake cikin halittu su kansu sun isa su zama aya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ce za mu nuna musu da ba da jimawa ba za mu nuna musu ayoyinmu a cikin nahiyoyi sasanni da kuma a cikin kansu su kansu har ya bayyana gare su cewa abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne da haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa akwai al-ayat fil afaq cikin halittu da ya yi a sama da ƙasa da duwar watsu da ruwa tekuna da sauransu sannan wa fi anfusihim da ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kawunan ku akwai ayoyi ba za ku gani bane ba ku gani bane halittar da Allah ya maka ka dubi kawai irin zubin da Ubangiji ya yi maka a matsayinka na mutum da irin sirrukan da suke tare da kai ga ka dai cikin halittun Allah in aka kwatanta ka da wasu halittun kai dan wani abu ne wanda yake dan mitsitsi dan mitsili mai rauni wa khuliqal insanu da'ifa a cikin halittun da Allah ya yi manya-manya kai ba kowa bane dan fitili ne fitika amma kuma Allah ya zuba sirrinsa a cikin ka ya sakhara maka wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min duka abin da ke sama da ƙasa Allah ya ce ya hore maka su don haka dan adam zai tashi ya ji shiga sararin samaniya ya shiga ƙarƙashin ruwa ya hau duwatsu duk waɗannan manya-manyan halittar yana kara kaina a cikin su ya gano wani abin amfani a nan ya moriya ya gano wancan ya mora ya gano wancan dama Allah ya ce ya hore maka ce wa yakhluqu ma la ta'lam nan gaba abubuwan da kake mora cikin halittun Allah ko waɗansu za su zo nan gaba su mori wasu abubuwan da kai baka ma gano su ba kullum ɗan adam cikin gano wasu abubuwan da Allah ya hore masa a sama da ƙasa yana mora su amma ka duba shi halittar ɗan adam ɗin ka ganta ya take ƴar ƙarama ƴar ƙarama in aka kwatanta ka da sama da ƙasa da duwatsu da manya-manyan koguna da tekuna kai da ma wasu halittu na dabbobi in ka kalanta kwatanta shi da ɗan adam da ɗan adam da bijiminsa ko da raƙumi ko da ɗan adam da ne shi amma kuma Ubangiji ya zuba sirrinsa a cikinsa sai yasa ce wa fi anfusi sanadar yadda Allah ya kera ka fi ahsani taqwim cikin mafi kyan zubi fi ahsani taqwim khalaqaka fa sawwaka fa adalaka ya halicce ka ya daidaita ka ya miƙar da kai bai yi ka a tankware ba bai yi ka kana lallafe ba ya yi ka miƙaƙƙe kana tafiya ya yi ka kana jan ciki ba yadda ya wasu halittu ka tana tafiya da lallafe ba to ko shi wannan halittar da Allah ya zaba ya maka ya baka wani tunanin da bai ba su ba ya baka hankalin da bai ba su ba ga su sun fi ka girman jiki amma kuma ka fi su hankali ga su fi ka ƙarfi amma kuma ya ɗora ka a kansu kana sarrafa su ga mutum ya hawo giwa tana tafiya da shi Allah ya ba shi ikon sarrafa ta ga yaro ƙarami ya jawo aka na raƙumi yana bin sa zolo-zolo Allah ya bashi iko akan wannan ashe kai dan adam baka yi tunani me yasa Allah ya maka wannan saboda amana da kace zaka dauka tashi shi yasa sai ya baka irin wannan damar saboda ya gaya zaka yi ce ina aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluma jahula Allah ya ce wa sama da ƙasa da duwar wutsu ga amana za ku iya ɗauka suka ce ba su iya ba suka ji tsoro ba su iya ɗauka ba kai ɗan adam ka ce za ka ɗauka Allah ya ɗora maka ita to ganin haka Ubangiji sai ya yi maka halittar da bai musu ba duk da girman da suke da shi bai ɗora musu amana ba to ba su buƙatar abubuwan da ya baka ya sa su duk a ƙarƙashinka su zama masu maka hidima to za ka kiyaye wannan amanar ko ba ka kiyaye ba shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya saƙonninsa risalarsa a cikin ƴan adam aiko annabawa a cikin ƴan adam a saukar musu da littafai a ɗora musu aikin da'awa saboda su yi magana da jinsinsu ba aiko mala'ika ba Allah ya gana ba sai aiko mala'ika ya zo da saƙon a gawaye zai yi faɗa da shi ba zai iya ja da mala'ika to duk saboda jarrabawa ce in aka aiko mala'ika za ka rikice kuma ba za a gane muminin gaskiya ba da na ƙarya tunda kowa da ya ga mala'ika yana wa'azi dole ya ce ya yadda eh ko aljani ne ya tsaya da wa'azi da ƙahohuran biyu eh mutane cewa za su sun yi imani kada wani abu ya same su to bare mala'ika to amma Allah bai haka ba saboda jarrabawa ce sai aiko mutum ɗan uwanka kana ganinsa gashi nan cikinku ya taso fi an fusi ko saboda ya jaraba ka za ka bi shi a basharar minna wahidan da tabi'o yanzu mutum guda ɗaya cikinmu shi za mu bi saboda sau da jaraba ma to mala yake gaya mana cewa duba cikin halittun Allah yana ƙara sa bawa ya yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakkiyar ƙudura ne mai iya yin abin da ya ga dama ne wanda duk zai yi sama da ƙasa da abin da yake cikin su samar da dan adam daga babu menene kuma za a ce ba zai iya yi ba babu shi saboda kai yana nuna maka Allah mai cikakkiyar kudura ne yana kuma nuna maka girman sa idan kana da girman waɗannan abubuwa to lalle wanda ya halice su yafi su ba zai yi halice su kuma su fi shi to in abubuwan nan suna maka girma a zuciyarka to ka tuna wanda ya yi su sai ka sake jin girman sa وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الأنظام يا ابن ليك تشينها لتر سمي دكسا يا ابن ليك تشينسو نسعاري الحسن نكو والانتظام نسعاري تفيا بيسا ونسعاري قد لا والنبايا سابعوا والإحكام كما يكونون قريوا كما أنجي شيء أقول من سا babu wani abin da zaka kalla cikin halittun da Allah ya kace da ba haka Allah ya yi shi ba da yafi baka isa ba baka isa ba duk wani abin da ka kalla sai ba zaka ga wata wani abu na aibi ba na nakasa a tare da shi addali ala sa'ati ilmillah to wannan kadai yana nuna maka cewa ilimin Allah bai yalwa ne nan duk wani abin da za a yi ya baka sha'awa to yana nuna maka ilimin wanda ya yi shi idan wannan microphone din yana ba da sha'awa ai wani abu ne da za a yi magana da shi ya dauki sauti ya kai shi da nisa to yana nuna wanda ya ilimi yanda wanda yana da ilimin abu to duk wani abu da ya gani ya baka sha'awa ai yana nuna maka ilimi mai abu to idan zan to a abubuwa irin waɗannan da muke ta'amuli da su muna gane cewa wanda ya yi su yana da ilimi in ya zo yana magana a kan abin za mu saurare shi ya zo da babu wato wasu dabaru na amfani da abin za mu kasa kunne mu ji ko mu yadda to ta yaya wanda zai yi mu ya halice mu daga babu ya zo yana gaya mana ga yadda za mu yi rayuwar mu ta yi kyau ko mu ce ba mu yi ta ai akwai na kasu a cikin tunani wanda zai yi wata na'ura zai gaya maka na'urar da in kana son ta yi nagarta ta dade ana amfani da ita ka more ta yadda ya dace to ka rika amfani da ita da kaza ka rika sa ta a kaza ka danna kaza ka setting kaza ka yi kaza ka yi kaza mu dauke eh lalle gaskiya yake ga wani shawara shi ta amma wanda yayi mu shi kuma ya ce wala ga abin da zaka yi rayuwarka ta yi kyau in kai kaza zaka samu matsala a rayuwarka ga yadda zaka yi ka samu jin dadi na har abada kuma kai watsi da maganar sa ka zama mai hankali ko rashin hankali saboda shi ya halicce ka shi ya fi ka sanin kanka ala ya'lamu man khalaq huwa al-latiful khabir wanda ya halitta bai san abin da ya halitta bane duk wani wanda ya yi abu an yadda ya san abin da ya yi shi kuma da ya halitta kuma za a yadda cewa shi ya san halittar sa ba sai a zo ana karanta maganar Allah kana jin kamar ma wani zaurace ake maka kana jin kamar ma wayo ake maka ba za ka saurara ba amma duk wani abu da kake ta'amuli da shi ka yarda wanda ya yi abin ya fi ka sanin abin amma wanda ya yi ka baka yarda ya fi ka sanin ka ba shine Allah yake ba maki ala ya'lamu man khalaq wanda ya halitta nan bai san halittar sa bane da ba zai iya muku bayanin kanku da kanku ba saboda ka sai nuna maka ai sai ta ilmihi yalwar ilmin sa wa shumul hikmatihi da gaban mai hikimar sa al-alim ne al-hakim yana da ilimi ko yana da hikima ba wai ilimin ba kadai a ilimi kuma da hikima tare da ilimi saboda komai zai aje shi a gurbin sa ba wani abin da zai yi aje shi ba mahallin sa ba dan adam sai yayi ilimi amma ya rika amfani da ilimi inda bai dace ba sau nawa dan adam yayi ilimi ya sa gano yadda zai hada kaza da kaza da kaza ya bada kaza amma je yana yin mugunta da shi yana yin damfara da shi yana cuta da shi sau nawa makaman da ake kera yanzu ana kashe dan adam da shi ba ta hanyar ilimi aka gare su ba hanyar ilimi da bincike da waye amma yanzu gashi nan ana ta kera makamai da yake girbe rayuka cikin dan kankanin lokaci an yi hikima ana ba yi hikima ba ga ilimin amma yanzu to ba a aje shi a gurbin sa ba ko ayi makaman aje a sayar ma da wasu miyagu wadanda aka san za su yi amfani da makaman da wajen cutar da yan uwansu an yi hikima ana ba yi hikima ba tun nawa ne aka kama shi ya iya hada ba ma babai da zai ya hada ya cikin kasuwa ko masallaci ko kan hanyar jama'a ya kashe su abin da ya samu na ilimin hada wannan makami ya yi amfani bai amfani ba saboda ba hikima dubai da dan adam kullun yake kara gano hanyar halakarsa hanyar halaka kansa kasashe na duniya ana tarigegeniya wajen amallaki makamin nukiliya ana tarigima a juna kan amallaki makamin nukiliya abinda aka san cewa ba gina dan adam zai yi ba rusa dan adam zai yi a cikin aikin Allah akwai irin wannan babu komai da ka gani Allah ya aje shi a gurbin sa bai aje wani abu da babu hikima ba to wannan shine bambanci tsakanin ilimin dan adam da yake tattare da gazawa da katawa sannan kuma babu hikima a cikin da yawa daga cikin abin da yake duk wani abin da dan adam zai yi sai kaga akwai gazawa ta wasu bangaren sai kaga wani abin babu hikima a cikin yinsa وما فيها من أصناف المنافع أبو بود الله يأجي أسمن القصة ما سأمفاني إي إي كو ونيد أمفاني سا بابو وانا أبو الله يأجي دباشر أمفاني سيدي قوة إلى يزنتو لن أدم بيكي غانو أمفاني سا دوانا أبو لك قدي الله يأجي شاء من زامن إنتي ربنا ما خلقت هذا باطلا با وانا أبو الله يأجي شاء من زامن yau da gobe sai kaji an fara amfanin sa in yau baka gane ba to gobe sai kaji an ana bayanin amfanin sa wanne abul kaseera da ni'imomi dewa allati la tu'addu wa la tuhsa wanda ba za ka iya lissafe su ko kididdige su ba ka iya ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imar da take tattare da kai kai kadai ma in ka karanta in ka duba jikinka jikinka ma kai ya kirga ni'imar da ya maka ba kowane abu a jikinka da yake motsi da wanda babu baya motsi ni'ima ce daga cikin ni'imomin sa kowanne abu da yake jikinka irin da duk ka rasa wani abu daga cikin sa sai ka ji cewa ka rasa wani abu na ni'ima addallati ala sa'ati rahmatillah wannan ni'imar kuma tana nuna maka yalwar rahmar Allah saboda rahmar sa ga bayin sa ya shimfida musu ni'imomi sama kasa da kasa duk abin da yake kewaye da su na amfanin su rahama ce ta ubangiji ya kuma hore ta ga kowa da kowa bai takaita ta akan wani ba banda wani kowa yana goran sa da mutumin kware da wani ba na kware ba mu'mini da kafiri kowa yana goran wannan ni'ima ta shi bai takaita ta akan wani jinsi ba saboda shine rabbul alamin shi ya halitta sa saboda haka bai bar halitta sa haka nan ba ba ci ba sha ba kulawa duki ya saka ma kowa wanda yake nuna maka yalwar rahmar sa wa judihi wa birrihi da kyautarsa da alherinsa haka babu wanda ya kai shi alheri iskar da muke shaka hasken da muke gani kasar da muke tafiya a kanta sama da take saukar da ruwanta duk wani abu da yake kewaye da mu kyauta ce daga ubangiji waye kai shi kyauta babu wazalika kulluhu yad'u ila ta'zimi mubdi'iha waɗannan duka abubuwa ne da za su sa ka girmama wanda ya halicce su wa bari'iha ya ƙage halittar su da babu su ya yi su wa shukrihi kuma zai ja ka zuwa ga gode masa saboda ubangiji ya ƙara maka shukartum la'azidannakum wal lahji bi dhikrihi kuma zai sa maka yawan ambatansa abinda ka ɗaga ka kalla ka ga ƙudurar Allah kace subhanallah subhanallah karka tsarkake ubangiji mahaliccin wannan abu wa ikhlasi addini lahu kuma ka tsantsanta addini gare shi ka bauta masa shi kadai saboda shi kadai ya wadannan abubuwan bai nemi taimakon kowa ba bare ka ce wani ya taimaka masa bari in hada su in bauta musu tare a'a shi kadai yayi babu wanda ya tarayya da shi a cikin halittar sama da ƙasa da halittar ka kai kanka وهذا هو روح الإيمان وسره تولى شيء روح الإيمان شيء سر الإيمان إيمان إلى الله إذا أنت إيمانك بشيء يا هاي فرمك ده وأنا أبو وادك وأنا أبو وادك سنقال حبك شيء سنقال جن جرمان وبنجي ألانك تولى ديني لك شكين أينوي لسكي حبك إيماني وأنا مالا زي تشغب ده فشن بكي أكم ونن وأنا شيني إن شاء الله متاشير كراتم ونقبه abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.